الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل تفسير منا وتر رمضان shekara 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da shekara 2023 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na farko. Ubangiji subhanahu wataala ya kaddare mu da tsawon rayuwa har mun zagayo wannan sabuwar shekara insha Allah. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya datar da mu akan abin da zamu fada kuma ya amfane mu da abin da zamu ji. A shekarar da ta gabata, hijira 1443 wato 2022 miladiya, mun kwana ne a ƙarshen suratul Ma'ida. A yau kuma insha Allah a wannan shekarar zamu tashi a farkon suratul Anbiya, suratul An'am afwan, zamu tashi a farkon suratul An'am. Suratul An'am sura ce makkiya, wato ta sauka tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina. Sai ɗan wasu ayoyi kaɗan daga ciki wanda bayan an zo Madina suka sauka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sa su a cikin wannan sura. Ina da aya 165, kuma abin da take karantarwa shi ne aƙida da imani da Allah subhanahu wa ta'ala da manzonin Allah, musamman abin da ya shafi tauhidul uluhiyya, wato bayani akan cewa Ubangiji ta'ala shi kadai ne ya cancanta a bauta masa, da tabbatar da saukan wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da bayani akan manzoncinsa, da kuma tabbatar da cewa alkiyama za ta tashi kuma akwai sakayya bayan tashin alkiyama. Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan بسم الله الرحمن الرحيم yace alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Dukkan yabo ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci sammai wal arba da kasai, wa ja'ala adh-dhulumati, sannan ya halicci duffai wan nura da haske. Amma alladhina kafaru bi rabbihim, sannan waɗanda suka kafirce wa Ubangijin su duk da waɗannan dalilin, ya'dilun, wato suna daidaita bautan Allah ta'ala da bautan wani, wato suna yi wa Allah shirka, musu imanin cewa shi kaɗai ne ya cancanci a bauta masa ba. Allah subhanahu wataala ya buɗe suran da alhamdulillah, wato yana tabbatar ma kansa yabo. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mai siffantuwa ne da siffofi na kamala, baya siffantuwa da siffofi na nakasa, kuma a hakan yana koyawa kuma bayinsa da cewa su yabe shi. Shi abun yabo ne, domin shi ya yi dukkan halittar nan gaba ɗaya, ya tsara ta a irin tsarin da muke ganinta. Ubangiji ta'ala ya yabi kansa da kansa, amma kai bai kamata ka yabi kanka da kanka ba, saboda kai tauyayye ne, dan adam tara ne bai cika goma ba. Amma Allah ta'ala kamili ne, siffofinsa kammalallu ne, shi yasa yake yabon kansa. Alhamdu shine alwasfu bil jamil, wato ka siffantawa da abu mai kyau. Inna zaka zo ka ce ni ne wane, ni ne wane, to da sai ya zama kuma kana yabon kanka ne. A Hausawa suna cewa yabon kai jahilci, kuma kana tsarkake kanka. Ubangiji ta'ala ya ce fala tuzakku anfusakum, kar ku dinga tsarkake kawunanku kuna yabon kawunanku. To Allah ta'ala shi yake da wannan. خلق السماوات والأرض ألا شالي تسمي دك السي السماوات سمي قدا بكوي سما تتأيد تبيو دا تأكو دا تأكو دا تبيو دا تشيد هزوا تبكوي كوة سما كورين تتبين شكرا دريب يرني كما تكانين كوة سما إزوا قوا إرقوات تتبين شكرا دريب ير الله تعالى شيني ميوانا حليتا sanakuma wal arda Allah shi halitti kasai nan an kawo shi mufradi amma ismu jinsi ne kasai din guda bakwai gabaɗaya yake nufi domin kamar yanda sama ko sammai suka zama guda bakwai da nassin alqur'ani to haka nan kasai ma guda bakwai ne da nassin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man zalama min al-ardi qida shirim tuwiqahu yawm al-qiyamati min sab'i ardin duk wanda ya zalunci wani takeide na kasa na fili ko na gona za a nannade wannan abun da ya zalunta din har zuwa kasai guda bakwai a sa masa a wuyan sa ranar al-qiyama a rataya masa wannan sheke yana mana kasai su ma guda wato guda bakwai ne Ubangiji subhanahu wataala ya halice sammai da kasai domin amfani jama'a kana taka kasa kana gini akan ta kana tafiya akan ta tana bubbugo mata da albarkatunta tsirrai da ruwa da sauransu sama tana yi maka inuwa sannan tana sauko maka da alkhairanta ruwan sama da sauransu Ubangiji ta'ala ya halice sammai da kasai domin amfani jama'a domin amfanin al'umma kamar yanda ya halitti dukkan abin da ke bayan kasa saboda amfanin dan adam kamar yanda Allah ta'ala ce huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine ya halitta muku abin da ke bayan kasa gaba daya domin ku yi amfani da shi sannan ya halitti sama ba tare da wasu gufanni da suka tokare ta ba idan kai ne zaka yi rumfa dole sai ka samu gufanni ba zaka yi rufi ba tare da kaya gina gida ba sai ka tsaye da gini kafin wato ainihin karufa to shi kuma ya halitte ta ba tare da wato wasu gufanni ko ni abu da ya tokare ta ba kuma tunda aka halitte sammai da kasai babu wani wuri a kasa inda ya tsage ko inda ake ganin zai rikito ko inda yake da matsala ana buƙatan a toshe wannan wajen domin kada sama ta rushe saboda Allah ta'ala goni ne a halittansa har duniya ta tashi sai dai in ta zo tashi Allah ta'ala ya rusa abun sa sannan wannan dalili ne cewa Ubangiji ta'ala yana da cikan kudura wato ikon sa cikakke ne sannan hikimar sa cikakkiya ce tunda ya halitti wato ainihin sammai da kasai kuma tunda ya halitte su a haka suke sannan Allah ta'ala yana da halittu da yawa amma sai yakan yawaita maimaita halittar sammai da kasai saboda babu wata halitta da dan adam yake gani da idon sa kaman hadisan sammai da kasai wanda ta kaita girma babu tare da cewa al-arshi da kursi sun fi sama da kasa amma kuma kana ganin al-arshi ne baka gani kana ganin kursi ne baka gani sai ake yawaita buga maka misali da sammai da kasai Allah ta'ala ya ce wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda to duk da kana gani kana hango sama kana ganin kasa to ka sani ka san girman su to kuma ka san cewa kursiyin Allah kujera ta mulki ta Ubangiji ta'ala ta fi sammai da kasai Abdullah ibn Abbas yace da za a jefa sammai da kasai akan kursiyi sai zama kaman ka jefa zobbe ne a jeji haka ta zanan da ya zama wato girman jejin kaman shine girman sammai da kasai abin da girman kursiyi girman sammai da kasai kuma kaman zobbe ne wato girman sa to kaga kenan tazaran ta yawa ba za a kwatanta ba ma al'arshin Allah kuma da zaka dauki kursiyi ka jefa akan al'arshi sai tazaran shi ma ya zama kaman ka je daji ne ka je ka jefa ainihin wato ainihin zubbi to da haka al'arshi yana da girma sai ce to al'arshin Allah kuma babu wanda ya san girman sa sai Ubangiji subhanahu wataala wannan duka yana nuna mana girman Ubangiji subhanahu wataala kuma cewa wajibi ne mu ƙara ganin girman Allah idan mun duba sama da ƙasa ya samu wa'azantu mu bar abin da muke na barna mu yi abin da Ubangiji subhanahu wataala yake so saboda Allah subhanahu wataala mai girma ne kuma mai hikima ne kuma Allah ya tafadan su domin mu yi izina da su mu yi imani da shi mu gane cewa shi kade ne ya cancanta wato ainihin abauta masa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a cikin kowane abu akwai aya da take nuna Allah ta'ala shi kade ne mahalicci kuma ubangiji ta'ala ya gaya mana cewa mu dinga ya nuna mana mu dinga kula da halittun Allah subhanahu wataala da su ake gane girman Allah yace afala yanzuruna ila al-ibl kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibal kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sudihat mutum ba za mu duba raqumi yanda Allah ya halitta raqumi ba akwai aya ta ubangiji ta'ala a ciki ba daidai raqumi yake da sauran dabbobi ko sauran dabbobi ba daidai ne da raquma ba ba za ka duba sama yanda Allah ya daga ta ba ya daga ta sama ba tare da tana da wani abu da ya tokare ta ba ba za ka duba duwatsu yanda Allah ta'ala ya kafa su ba ba za ku duba ƙasa yanda Allah ya shimfuda ta ba wannan wa'azi ne babba kuma halittu ne da suke nuna girman Ubangiji subhanahu wata'ala wanda suke wajabta a ji tsoron sa shi yasa Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda yabo ya tabbatar ma Ubangiji ta'ala da ya halicci sammai da ƙasai wa ja'ala adh-dhulumati wan nura sanna Allah ya halicci duffai wan nura kuma da haske duhu na dare da duhu koda da rana in ba haske za a iya samun duhu in ka shiga wani wuri inda hasken rana ba ya shiga Allah ne yake halittar duhu sannan shi yake halittar haske na rana kuma yake halittar wato ainihin duhu na dare wannan duka don ya zama amfani ga shi dan adam lokacin da gari ya waye Allah ta'ala halitti haske na yini zaka je kai sungullan ka duk inda kake bukata ka je ka biya bukatunka ka dawo idan dare yayi kuma sai ya zama duhu don ya zama sirri lokacin da zaka huta lokacin hutu ne na dan adam to ubangiji ta'ala yayi wannan duka saboda amfanin wato su yan adam din da bai yi ba da sai ya zama na dare zalla ne ko kuma yini zalla da sai ka rasa yaushe ne ne zaka je kai bacci ko ne lokaci da ce ka kasa kayanka ta yanda dan uwanka shi ma ba bacci yake ba wanda zai tsaya yazo ya tsaya da sai abubuwan su cakudewa mutane to shi sai Allah ta'ala yake maimaita irin wannan don ya nuna maka hikimarsa da kudararsa wa huwa allazi abuna wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura a cikin suratul furqan Allah ta'ala shine wanda ya wato ya sanya dare da rana suna mai juna ga wanda yake son ya gode wa Allah ko yake son ya wa'azantu akwai wa'azi a ciki kuma mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da yayi mana wannan yanzu dare yayi ko ya bar harkokinsa kuma lokacin hutu ne ko lokacin sauraron tafsiri ne ubangiji ta'ala yayi jam'in wato az-zulumat shi kuma an-nuru sai ya kawo shi guda daya saboda an-nuru yafi az-zulumat matsayi shi yasa shi sai aka kawo shi shi kadai az-zulumat kuma aka kawo su da yawa saboda duffai an ce duffai kasancewa matsayinsa bai kai daya da haske ba to shi haske sai aka kawo shi mufradi kamar yanda Allah ta'ala yake cewa ul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittabani ba shi nake nema ba kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wato cewa wannan tafarki na ne shi kadai ku bi shi mi kekke ku bi shi wannan shine tafarki na kar ku bi tafarkoki da yawa wato wannan ita ce hanya ta kwaya daya mi kekkiya ku bi ta hanya ta shirya kar ku bi hanyoyi za ku je ku bata ya riba ku daga hanyar ya riba ku da hanyar Allah to su hanyoyin bata sai aka yi jami'in su saboda ba su da matsayi wannan hanya kuma ta shirya aka bar ta mufradi aka fade ta ita kadai to haka ubangiji subhanahu wataala yake yi sai aka ce duffai kaga duhun yana da yawa hasken ma yana da yawa ba sai haskai ba sai aka ce haske kawai guda daya ba sai da za a yi jami sa sai a ce al-anwar maimakon an-nur amma sai aka ce an-nur don a nuna maka wato matsayin wato shi haske din sannan wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur ma'anansa wa khalaqa adh-dhulumati wan-nur Allah shi ya halitti duffai wato duhu da yawa da kuma haske ita ja'ala idan sai ta'adda da fi da maf'ulun bihi guda daya maf'ulun bihi guda daya ne yazo a gabanta sai ta zama ma'anan khalaqa shine wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur ai wa khalaqa adh-dhulumati wan-nur Allah halitti duffai da kuma wato haske duhu da haske to idan kuma ja'ala sai ta'adda wato da 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 abun nan da mafulun bihi guda biyu to sai da sai zama anan tasayyara wato ya maida wannan abu ya zama wani abu kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada a cikin wato suratu yunus yace huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinina wal hisab Allah ta'ala huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an Allah shine wanda ya maida rana ya zama diya'an haske kaga ash-shamsa maf'ulul awwal diya'an kuma maf'ulul thani sannan wal qamara nuran ay huwa alladhi sayyara al-qamara nuran ja'ala al-qamara nuran Allah shine ya sanya wato wata kuma ya zama haske kaga anan maf'ulin bi sai ja'ala ya zama ya maida su Allah shine yanda ya maida rana mai haske ya maida wata kuma ya zama shi ma mai haske to amma sai aka ce diya'an a rana saboda hasken rana ya fi karfi aka ce nuran a hasken wata saboda haskensa bai kai na rana wato ainihin karfi ba to ubangiji subhanahu wataala yace shine wanda ya halitti sammai da ƙasa saboda haka waja'ala ya halitti duhu da haske waja'ala adh-dhulumati wan-nura ay wa khalaqa adh-dhulumati wan-nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan waɗanda suka kafirce wa ubangijin su suna daidaita bautan ubangiji da wani wato duk da waɗannan dalilai da suka bayyana na halittan sammai da ƙasai da halittan yini da dare da duhu da haske wanda Allah ta'ala yayi saboda bayinsa su yi izina da wannan su gane cewa shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa duk da haka kafirai ba su gane ba sai ya zama suna daidaita Allah da waninsa a wajen bauta wato suna yi wa Allah ta'ala shirka shine ma'anan ya'dilun ay yusawwuna bihi ghayrahu fil ibada suna daidaita wanin Allah da Allah a wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma abubuwan da suke bautawa tare da Allah ba sa iya yin halittan komai kai su din ma halittan su ake yi shi yasa ubangiji ta'ala a cikin suratul nahl yace afaman yakhluqu kaman la yakhluq yanzu wanda yake halitta zai zama daidai da wanda baya halitta kaga ba su zama daidai ba to idan mutum bai gane cewa mahaliccinsa shi ya kamata ya bauta ba to sai a ce yana cikin bata idan halittan sammai da ƙasai bai sa ka gane Allah ta'ala shi ya cancanta a bauta masa ba sai a ce kana cikin bata so da ko kafirin ka tambaye shi wa halitti sammai da ƙasai zai ce maka Allah wa halitte su akan kansu za su ce maka Allah ne to ya ga wanda ya halitte ka kuma zaka bari baraka bauta masa ba kaje kana bauta wani abu daban wanda shi ma halittansa aka yi kake sassaka shi ka gyaggyara shi ma ka sisseta shi kai kake kare shi bai zai iya maka amfanin wani abu ba wannan shi yake nuna cewa duk wanda yake bautan wani abu ba Allah ba to lalle yana cikin bata kuma wawa ne kuma bai da hankali shi yasa ubangiji ta halace ulaika kal anami bal hum abal kaman bata suke abunan kaman dabbobi suke kuma sun fi dabbobi ma rashin hankali don dabba ba ta da hankali tana da zuciya ne kawai za ta gane wannan abinci ne ta ci ko wannan ruwa ne ta sha ma bata da hankali na gane abubuwa to kai da aka sa maka hankali sai baka yi amfani da hankalin naka ba to ka fi ma dabba bata gara dabba ma da ba a sawa hankalin ba sai ubangiji ta halace huwallazi khalaqakum
والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون
وبنجد تعالى هو الذي خلقكم من طين الله تعالى شيني أهل تشوفوا daga tabo wato ya halitti babanku annabi adamu da tabo daga tabo thumma qada ajala sanne hukunta wani ajali wanda za ku rayu a ƙarshe kuma ku mutu wa ajalun musamman indahu sanna akwai wani ajalin kuma abun ambato a wajensa shine na tashin alkiyama alkiyama ma za ta tashi gaba ɗaya bayan an mutu duniyar za ta tashi thumma antum tamtarun sanna duk da haka kuma kuna gani ana mutuwa amma duk da haka kuma kuna shakkan cewa za a yi tashin alkiyama ko ba za a yi ba ubangiji subhanahu wataala yace shine ya halicce ku daga tabo ma'ana ya halicce asalin ku shine annabi adam alaihi salatu wassalam saboda shine asalin dan adam shi yasa ma ake cewa mutun dan adam ai dan annabi adam shine ma'anan dan adam din ibnu adam ko banu adam to daga halittan annabi adam ne sai kuma mu ma aka halicce mu aka halicce Hawwa da wani bangare na jikin Annabi Adam sannan kuma sai aka halicci sauran mutane kuma da maniyin na farko farko maniyin annabi adam da maniyin hawwa'u a ƙarshe kuma akai ta yin zuriya ake halittan wato mutane da daga namiji da mace banban da annabi isa alaihi salatu wassalam da aka halitta shi daga bangaren wato ainihin namiji mace kawai to wannan an koma asali ne a nuna maka asalinka tabo ne wannan kuma wani ikon Allah ne tabo ne aka kwaba sai Allah ta'ala ya ce wa tabon kasance abunan annabi adamu kasance ji sai ya ce wa tabon ka zama adamu sai kai tabon ya zama mutum sai ya zama jini ya zama tsoka ya zama kashi ya zama jijiyoyi da nama tabo ne in ba Allah ta'ala ba wanda ya ise wannan da kalman kun kawai kun faykunu kun kasance faykunu shi yasa annabi isa alaihi salatu wassalam da Allah ta'ala ya halitta shi ba tare da wato namiji ba mace kawai da wasu suke mamaki ko kuma basu yadda ba yahudawa sai Allah ta'ala ya ce inna masala isa inda Allah kamasali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun misalin annabi isa kama annabi adam ne Allah ya halitta annabi adam da turba sai ya ce kasance sai ya kasance wanda wanda kaga yazo duniyan nan da kalman kun ne kasance ai mani yana haduwa da namiji da namace amma sai balbalce ya zama jini ya zube amma Allah ya ce kun kasance to kuma dole zai zama da ubangiji ta'ala shine mai irin wannan halitta ba wanda zai hada tabo ya ce kuda kasance ko sauro kasance ya kasance bai isansa ba wannan sai ubangiji subhanahu wata'ala to daga nan ne asalin dan adam Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا قوم متاني كبوتا والله تعالى شي كدي kada kuma sa abokin tarayya shine manan ku ji tsoron ubangijinku ku bauta wa ubangijinku shi kade kar ku sa masa abokin tarayya wanda shine ya halicce ku daga rai guda daya ya halicci annabi adam kuma ya halicci matarsa daga shi annabi adam din hakarkarinsa aka dauka aka halitti annabi aka halitti hawwa'u wato ainihin daga shi annabi adam sannan daga nan kuma Allah ta'ala ya yada maza da mata a cikin halittansa wannan namiji wannan mace duk ikon Allah ne Allah ta'ala ya ga dama sai a haifi namiji ya ga dama a haifi mace ubangiji ta'ala al'amarinsa kunne kasance sai ya kasance gaibu ne ba wanda ya sani sai in an haifu din a gane ko kafi ya haifu in an gama cikan halittan yaron aleka a gane namiji ne ko komace ne sai dai hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa namiji da mace idan suka sadu idan mani namijin ne yafi yawa to namiji za a haifa idan mani mace ne yafi yawa to mace za a haifa idan kuma mani namiji shi ya fara shiga mahaifa yaron zai kama da baffanunsa da zai dauko dangin babansa a kama ko da bai kama da babansa ba idan kuma mani mace ne ya fara shiga mahaifan to yaron zai kama da uwarsa ko ya kama da kawuninsa wato dangin mamansa kenan ko da bai kama da uwarsa ba wannan haka manzo Allah sai ya faɗa hadisi ingantacce duka wannan iko ne na ubangiji subhanahu wataala shine yake yin halittansa wato ainihin yanda yake dama Allah ta'ala ya halicci annabi adam daga turbaya sannan ya halicci kuma wato su kuma sauran yan adam daga ainihin digon mani kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul mu'minun yace wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fakhalaqna al-'alaqata mudghatan fakhalaqna al-mudghata izaman fakasawna al-izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dhalika lamayitun thumma innakum yawm al-qiyamati tub'atsun ubangiji ta'ala yace mun halitti wato dan adam shine mutum daga bushashen tabo tabo wanda aka kwaba ta kwaba shi ya bushe Allah ta'ala ya halitti dan adam da shi shine sulala sannan daga nan kuma sai aka maida halittan dan adam daga mani ya zama jini jinin ya zama tsoka tsokan ta zama kashi alulube kashin da tsoka sannan Allah ta'ala ya busa masa rai sannan daga baya ya rasu kuma a saki tashin sa wato ranar alkiyama wannan duka yana nuna mana wato ikon Allah subhanahu wataala da kuduransa da cewa lallai shine cancanci a bauta masa sannan sai ce thumma qada ajalan sannan sai ya hukunta ajali kuma na rasuwan dan adam din shine thumma innakum ba'da zalika lamayitun za ku rasu duk wanda yazo duniya to zai mutu ne kawai lidulil mauti wa ibnul kharabi ku haifa don mutuwa duk wanda aka haife shi to zai mutu duk wanda ya gini karshe ginin zai rushe ko ara ko yana rayi ko baya rayi to saboda haka ubangiji ta'ala tun lokacin da mace take da ciki aka za a busa yaro rai bayan ya kai shekara 4 a cikin cikin mahaifiyarsa a lokacin ake rubuta wato ainihin ajalin sa kamar inda ya tabbata hadisi ingantacce saboda haka in kwana 10 zai yi in shekara 10 in shekara 100 ne zai yi ko 1000 ma to a wannan lokacin ake rubutawa ubangiji ta'ala ya rubuta wato ainihin ajalin sa lokacin da zai rasu kuma idan ajalin yazo babu makawa da rasu la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimu ko awa daya ko minti daya ba za a kara maka ba haka ba za a rage maka ba wa kullu man mata bi ajalihi wa law qutila duk wanda ya mutu ajalin sa ne yayi ko da kashe shi akai ka dau adda ka sari mutum ko ka harbe shi da bindiga billahi allazi la ilaha illa huwa kwanan sa ne ya kare inda bai kare ba baraka same shi ba ma kuma ko ka same shi in kwanan sa bai kare ba zai mutu ba saboda haka akwai ajali da Allah ta'ala ya sa na mutuwan kowa kuma babu wanda ya san wannan ajalin sai ubangiji subhanahu wataala ba wanda ya san shi zai mutu wa ma tadri nafsun ma za ta kasu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut mutum bai san me zai faru da shi gobe ba kila kwanan sa ya kare gobe zai mutu bai sani ba yana ta harkokin sa kai kila yau zai mutu bayan minti ɗaya zai mutu ma bai sani ba sai kawai ya ji shi a lahira kawai ya mutu ba wanda zai ga maka garan da zaka mutu babu shi wannan a duniya sai dai in ciwo ya tsanani a dinga tamanin mutuwa a ce wannan zai wuya ya warke amma ba isa a gaya maka garin da zaka mutu ba sannan ba wanda zai gaya maka ga inda zaka mutu shi ma gaibu ne na ubangiji subhanahu wataala wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut idan Allah ya kaddara mutuwanka a China ne wallahi sai ka je ko min talaucin ka in a America ne ko a White House ne Allah ya kaddara zaka mutu wallahi sai ka je America ka shiga White House fadan shugaban kasar America ka mutu a can in Allah ya kaddara ko min talaucin ka kuma ko a ina kake rayuwa waman kutiba maniyatuhu bi ardin falaysa mutu fi ardin siwaha duk wanda aka rubuta zai mutu a wuri kaza ba zai mutu ba a wani wurin sai a wannan wajen bukata ne za ta kama shi idan ma himamul mar'i kana bi baldatin da'athu ilaiha hajatun fayadiru idan mutuwa mutum aka kaddara a gari kaza to wata bukata ne za ta dauke shi sai je garin ya mutu amma kila da ya san zai mutu a garin bireje ba ma ko azibiti ne za a kai mutuwa sai a can za ka mutu zai da kai shi azibiti wannan gari ne bai tsayyata ba amma in ajalin ka sai wata bukata ta kama ka kila in asibiti ne kana zaton zaka samu lafiya ka dawo sai ka mutu a can in harkan kasuwa ne kaga dama baka kaddara wa kanka ba ma in makaranta ne ko ni zumunci ko ni abu na yawon shakatawa to inda Allah ya kaddara zaka rasu anan zaka rasu kuma ba wanda ya isa ga maka ga inda zaka rasu ubangiji subhanahu wataala ne ya san wannan kuma da ka rasu yanzu da gobe da jibi dai duk mutuwa kan mutuwa ne zaka rasu innal manuna hiya as-sabil wa man yakum lam yantahihi bi rijlihi fa ka'anqadi mutuwa ita ce tafarki duk wanda ma bai shiga wannan tafarkin ba wannan hanya ba kamar ma ya shiga ne wanda bai mutu ba ma kamar ya mutu ne sai dai lokaci ne kawai kake jira to ubangiji ta Allah yace ya sanya ajali na mutuwan kowa kuma shi kadai ne ya san wato yoshi za ka rasu kuma da za a ga ya mutum a ce yanzu saura maka shekara 2 ka rasu wallahi kafin wata ɗaya ya gama lalacewa kila ba zai dinga ba zai amfani ba ma saboda tunanin kawai gashi ne ya kusan mutuwa za ka ga yana ta karewa yana ta kare har ya zama bai da amfani kaga akwai hikiman da ta sa ubangiji ta'ala bai ga wa mutum garan da zai rasu ba ka ci gaba da more rayuwarka kwatsan kawai sai ka ji ka mutu amma da za a ga ya maka ko shakka babu sai ka shiga wani damuwa kafin wannan lokaci ko mulki ne Allah ya baka aka ce maka sauran kwana kaza kana ga abu yana matsowa yana cikin damuwa kake balle tana kuma ce zaka bar duniyan gaba daya kuma baka san me zaka je ka tarar ba ubangiji subhanahu wataala kuma yace wa ajalun musamman indahu akwai ne ajali kuma abun ambato a wajen sa shine ajalin alkiyama shine ajalin duniyar gaba daya ita duniyar ma akwai ran da za ta tashi Allah ta'ala ya sani amma bai sanarwa kowa ba manzala sa sama malaika juri ya zo wajen sa sai yake tambayansa yace akhbirni ani sa'a bani labari yau shi alkiyama za ta tashi sai yace mal mas'ulu an habi ana min as-sa'il wanda ake tambayan bai fi wanda yake tambayan ba dani da kai duk ɗaya ne ni ban sani ba kamar yadda kai ma baka san shi za ta tashi ba ni ma ban sani ba yau shi alkiyama za ta tashi ban sani ba babu wanda ya sani wannan shine ajalun musamma saboda haka ubangiji ta'ala a cikin suratul araf yace yasalunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta suna tambayan ka yaushe za a yi tashin alkiyama yaushe ne alkiyaman za ta afku ubangiji ta'ala yace ka gaya musu Allah ta'ala shi ke da ilimin tashin alkiyama inna allaha indahu ilmu sa'a ba wunte sani sai shi kuma yana nan a wajen ubangiji subhanahu wataala kuma a gaya wa al'umma ko a faɗi cewa ga alkiyama za ta tashi wannan labarin ya yi wa sammai da ƙasai nauyi dan adam bai zai iya ɗaukansa ba ila zai faɗi ya suma so da haka ubangiji ta lace ba ta zuwa muku alkiyama sai baktatan kwatson kawai ba zato ba tammani sai ka ji alkiyama ta tashi kamar yadda ya zo a hadisi wani ya ce bari yana ga iyalensa bari in je in tatso muku nono in kawo muku kusha ya tafi yana tatsan nonon kawai shikenan alkiyama sai ta tashi bari in je kasuwa sai na dawo ya je kasa kayansa kafin kasuwa ta tashi duniya ta tashi bai dawo don iyalensa ba wani dai ya zo ya ware riga kostoma yana kallo a ware a nuna masa to nawa ne ka 10,000 a 5,000 dai suna cinikin kafin su naɗe rigan ma alkiyaman ta tashi wani ya tafi tafinin gidansa kafin ya dawo alkiyama ta tashi a haka ne za ta tashi ba wanda zai gaya maka sai dai alamun suna iya bayyana akwai alamun da za su bayyana ta kusan tashi amma yau ne gobe ne jibi babu wanda ya sani sai ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma haka ne akwai hikiman da Allah ta'ala ya sa haka ne domin dan raguwar rayuwan ka yi shi a cikin nutsuwa kar ka yi shi a cikin abin nan tashi hankali kar ka kashe kanka kafin wato alkiyaman ta tashi a cikin suratul nazi'at ubangiji ta'ala ya ce yasalunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha Allah ta'ala ya ce suna tambayan ka yaushe za a yi tashin alkiyama to kai ka san za a yi tashin alkiyama ne zaka iya fada ba zaka iya fada ba amma suna tambayan ka yaushe alkiyama za ta tashi to ubangiji ta'ala ilimin alkiyama ya tike a wajensa shi kadai ya sani yaushe ne duniyan za ta tashi baka san ran da zaka mutu ba baka san ran da alkiyama za ta tashi ba wannan kawai ya ishe ka tunani ya ishe ka tunani ya ishe ka ka gyara halayenka ka ji tsoron Allah ka gyara halayenka ka koma zuwa ga ubangiji subhanahu wataala sannan sai Allah ta'ala ce summa antum tamtarun sannan duk da wannan bayanan kuma kuna shakka wajen al'amarin alkiyama kafirai suna shakka cewa alkiyama ba za ta tashi ba kamar yadda Allah ta'ala ce za'ama allazina kafaru allam yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir kafirai sun riya ba za a tashe su ba ba za a tashe su ba haka suke gani to sai Allah ta'ala ce za a tashe ku kuma a ba ku labarin abinda kuka aikata a duniya wannan abu mai sauki duk abinda kai a duniya yana nan yana rubuce in ka manta ma mala'iku ba su manta ba Allah bai manta ba to da haka duk wanda yake alkiyama ba za ta tashi ba ko yake shakka kafuri ne ba musulmi ba ne sannan kuma ya sani alkiyaman za ta tashi kuma a ba shi labarin inkarin alkiyaman da yake ka ce alkiyama ba ta tashi ba ko to gashi ta tashi shine labarin da za a baka to gashi nan ta tashi kuma ba inda kai saka je kuma ko ka imani a lokacin imani bai zai amfane ka ba ubay bin khalaf da ya zo wajen manzo sama ya dauko wani kashi da ya zama diddiga sai zo ya ramar masashi a gaban manzo sama sai ce ya muhammad atab'athu anna rabbaka yab'athu hadha kana riya atazumu anna rabbaka yab'athu hadha kana riya ubangijin ka zai tada wannan kaman kashin mutun ne aka yana kabari sai ya zama gari sai amma yana nan ayin da yake bebe ramar mace ba sai zo ya ramar masashi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce na'am yab'athuka thumma yu'adhibuka zai tada kai kuma ya azabtar da kai tunda ba kai imani da tashin kiyama ma to shine ubangiji ta la saukar da awalan yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin fa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al idama wa hiya ramim qul huwa alladhi anshaaha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim to da ka dan adam da mani aka halitte amma yazo ina fada da Allah ina jahiya da ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wai kashi ya diddige kuma a ce Allah zai tashe shi shi bai da Allah zai iya kuma Allah shi ya halitta kashin babu shi yanzu wanda ya kirkiro abu babu sai ta da abu yin irin sa ne kuma zai bashi wahala ta zai bashi wahala ma to wannan dabi'a ne na kafirai shi yasa Allah ta'ala yace anan suna shakka cewa alkiyama za ta tashi ko ba ta tashi ba har zuwa suke su samu manzala su ce ta da alkiyama mana wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin ina gaskiya alkiyaman ta tashi mana ta tashi mana to abin kuma ba a hannunsa yake ba yana hannun ubangiji ne subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala yake
وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون
وبنجي تعالى وهو الله ألا شيني أبن بوتا في السماوات أتكين سماوات وفي الأرض دكما قصي سما دكسا بابو أن بوتا دكس يا سي الله بوان دي تنتين تأبوتا مسا سي الله يعلم سركم Allah ya san sirrin ku abinda kuke koyewa wajaharakum da kuma bayyaninku Allah ya san abinda kuke bayyanawa wa ya'lamu ma taksibun kuma ubangiji ta'ala ya san abinda kuke aikatawa ba abinda yake buya masa ubangiji subhanahu wataala anan yana tabbatar mana babu wani abun bauta da gaskiya da cancanta sama da ƙasa sai shi kuma ba abinda bayinsa suke ya buya masa wannan ayar malamai sun mata fassara guda uku fassara na gaskiya akwai fassara kuma na ƙarya shine fassarar jahamiya cewa Allah yana ko ina yana sama yana ƙasa wannan ba gaskiya bane fassara ta farko wa huwa allazi wa huwa allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum shine fassaran da nayi Allah ta'ala shine abun bauta a sammai da ƙasai kuma ya san sirrinku da boyenku wannan kuma saboda wata aya a cikin suratul zukhruf wanda ubangiji ta laike cewa wa huwa allazi fis samai ilahum wa fil ardi ilah Allah shine abun bauta a sammai kuma shine abun bauta a ƙasai wato a sama babu abun bauta da gaskiya sai Allah haka nan a ƙasa ma babu abun bauta da gaskiya sai Allah duk abun da za a bauta wa a sama ko ƙasa to ana bauta masa ne da barna amma bai cancanci a bauta masa ba saboda haka Allah ta'ala shine kawai abun bautawa da gaskiya wannan fassara ta farko kuma fassaran tayi fassara ta biyu shine fassaran abun nan ka dauki cewa wa huwa allazi fis samawati wa huwa allahu fis samawati wa fil ardi sai ka dauki wa huwa allahu ya'lamu sirrakum wa jarakum fis samawati wa fil ardi fis samawati wa fil ardi sai zama shine karshe an yi at-taqdim wa ta'khir ma'anansa Allah ta'ala wa huwa Allah shine Allah ya alamu sirrakum wa jahrakum ya san sirrinku da bayyanenku fis samawati a cikin sammai wa fil ardi kuma cikin ƙasai ma'ana duk abin da za ku yi sama da ƙasa Allah ta'ala ya san sirrinku ba abin da bai sani ba ko a sirrance ko a bayyane kuka yi shi wato an yi taqdimi da ta'khiri shima ma'anar wannan ayan ta fito a cikin suratul furqan ubangiji ta yana cewa qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard wanda ya saukar da alqur'ani shine wanda ya san sirri a sammai da ƙasai ya san sirrin komai da komai na sama da ƙasa to dama ubangiji ta yana kuma ba abun da yake buya masa inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama Allah ba abun da yake buya masa a sama ko ƙasa suka ce wasu kace wannan shine ma'anar wannan ayan kuma ayan ta dauki wannan ma'anar ma'anar shi ma daidai ne Allah shine ya san sirrinku da bayyaninku a cikin sammai da ƙasai ba abin da yake buya masa fassara ta uku shine wa huwa allahu fis samawat sai kai wakafi anan shi Allah subhanahu wataala yana saman samman bakwai shine ma'anar wa huwa allahu shine Allah fis samawat ai fawqa samawat yana saman samman bakwai kamar yadda su aya suke to a amintum man fi samai kaga man fi samai ai man ala samai kenan wanda yake samman da yake saman sammai gaba daya wa huwa alqahiru fawqa ibadihi Allah shine mai rinjaye yana saman bayinsa to sai ka ce wa huwa allahu fis samawati Allah shine wanda yake saman samman bakwai domin Allah ta'ala ga mana ayoyi daban-daban sun mastawa alal arsh arrahmanu alal arshi sawa al'arshi kuma yana saman samman bakwai ne shi kuma Allah ta'ala yana saman al'arshi so sai ka ce wa fil ardi anan ƙasa kuma ya alamu sirrakum ya san sirrinku wa jahrakum da bayyaninku Allah yana saman samman bakwai amma kuma ya san duk abin da kuke koyewa ko kuke bayyanawa a ƙasa wannan yayi daidai da hadisin da manzo Allah sama yake cewa al'arshu fawqa al-ma'i wallahu fawqa al'arshi wa huwa ya'lamu ma antum alayhi al'arshi yana saman ruwa Allah yana saman al'arshi kuma ya san duk abin da kuke yi ba abin da bai sani ba. Kuma a cikin suratu da Allah ta'ala yace ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah ya san abu ciki da wajen mutane, abin da ke gaban su da bayan su, ba abin da bai sani ba. Su ko ba su isa su kewaye shi da ilimi ba. Wayannan fassarori guda uku duk daidai ne. Allah ta'ala shine abun bauta a sama, shine abun bauta a ƙasa. Ba wanda ya cancanci a bauta masa sai shi. Allah ta'ala ya san abin da ke faruwa a sama da ƙasa, ko a sirrance aka yi shi ko a bayyane, ba abin da yake guya masa. Allah ta'ala shine a saman samman bakwai, saman halittan sa gaba daya, sannan a nan ƙasa kuma da yake saman halittan sa. Karka yi tamani bai san me yake faruwa a nan ƙasa ba, ya san abin da ke faruwa a ƙasa, ko a sirrance aka yi shi kuma ko a bayyane aka yi shi. Sannan Allah ta'ala ce wa ya'lamu ma taksibun, Allah ta'ala ya san abin da kuke aikatawa, ai ya san dukkan abubuwan da kuke aikatawa na alkhairi ko na sharri, ba abin da yake wato ainihin buya masa. Ko aikace kai ko da baki ka faɗa, wa sirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi zati sudur, ko ka bayyana magananka ko ka sirranta, Allah ya sani, don ya san abin da ke cikin zuciyanka ma, abin da kariya a zuciyanka ya sani. Ya'lamu ma tuwaswisu bihi an-nafs, Allah ya san abin da ranka yake waswasin sa, saboda haka ba abin da bai sani ba. To shikenan, ya san kenan dukkan abin da kake aikatawa. Inna Allaha kana alaykum raqiba, Allah ya kasance mai kula da ku duk abin da kake, ba abin da yake buya masa. La ya'zubu anhu mithqalu dharra, ba wani abu da zai kubucewa Allah bai san da shi ba, koda da kwayan zarra ne. Yana bibiyan ka, ya san me kake yi, ko ka buya ko kar ka buya. Shi Allah ilimin sa ba irin ilimin ka bane. Qad ahada bi kulli shay'in ilma, ilimin sa ya kewaye kowane irin abu, ciki da wajen abu, ba abunda Ubangiji ta'ala bai sani ba. Shi yasa Allah ta'ala ya ce allazina amanu taqullaha wal tamzur nafsun ma qaddama li ghadin wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Ya kwanda ku kai imani, ku ji tsoron Allah. Mutum ya duba wani aiki yayi wanda zai samu sakamakon sa mai kyau gobe kiyama. Ku ji tsoron Allah, Allah ya san me kuke aikata, shine khabirun. In an ce khabirun, ya san ciki da wajen abunda kuke aikatawa, ba abunda yake guya masa. Shine ma'anan khibra. Suna cewa khabirun banu lihbin wa la takum mulghiyan maqalata lihbin idza tayru marrati. Suna ga aboka yayi khubara. Saboda aboka zai iya ga maka wani abu na koyi, amma duk da ƙarya yake yi, mutane jahiliya suka dauka kaman ya san ma abunda yake na gaibu ko wani abu. To Allah ta'ala khabirun bima ta'malun, ya san abin da kuke aikatawa, ba abin da ke buya masa. Sai ka je lahira sai ya nuna maka, sai ka je lahira sai ka ga ayyukanka duk an rubuta su, kuma a baka labarin su. Allah ya maka interview, kai kaza kai kaza kai kaza, kuma yanzu hadisin manzon sa, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman wa yanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzura ashama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzura bayna yadayhi wa la yara illa an-nara tilka wajhihi fattaqun nara wa law bi shiqqi tamra. Allah dai maka dai in zai maka interview za ku yi magana da shi, yace kai dan wani ji kan wani kai ka duk sai ya baka labarin abunda ka aikata, duk sai ya baka labarin daman ka ayyukanka, hagun ka ayyukanka, gaban ka kuma wutar jahannama, a baka labarin duk abunda kai. Allah ya kiyaye kai kuma ka manta. Man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala lumanna illa nafsuhu. Saboda Allah ta'ala ya ce ya ku yan adam, innama hiya a'malukum usiha lakum, ayyukan ku ne nake kiyaye su. Fa man wajada khairan falyahmadillah, wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah. Wa man wajada ghayra zalika, wanda kuma ya samu sharri, fala lumanna illa nafsuhu, kar ya zargi kowa sai kansa, kai ne kaje ka aikata ayyuka na sharri. Sai ya kamata kullum mutum ya dinga tuna wannan cewa duk abin da yake fa Allah yana gane sa, duk abin da kake yi. Abin nan Hassan al-Basri yace wa alimtu anna Allaha muttaliun alayya fastaitu an uqabilahu bil ma'siya, na san Allah yana kallo na duk inda nake, sai nake jin kunya in fuskance shi da sabon Allah. Ba zan saba masa ba don ina jin kunyan sa. Ko a nan duniya in kana jin kunya ai in wani a gaban sa ba za ka saba masa ba, wani dai wanda yake sama da kai, balle tana Ubangiji subhanahu wata'ala. Yasa ne yace idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalauta walakin qul alayya raqib. Idan ka ce mun kwana daya ko biyu, karka fadi haka, ka ce akwai wani wanda yake kula da ayyuka na, shine Ubangiji ta'ala. In kana cewa mun kwana na daya ko shekara na kaza, ko mun kwana kaza a gari kaza, ko yau azumi mun kai daya, to sai ka tuna kuma akwai Allah ta'ala yana nan yana ganin abin da ka aikata, da sharrin ka da alkhairin ka duk yana gani, ba abin da yake kuya masa. Wannan sai kara maka tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ta'ala ya ce wa ma ta'tihim,
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.
بنجي تالاتي وما تأتيهم من آية بابو تآية تكي زوا كافري من آيات ربهم دقتين آيوين وبنجي جنسو إلا كانوا عنها معرضين فاتسون كسانتسون بجري وآيوين suki imani da su ko kallon su ba sa yi ko dai zama ayoyi na hujja ayoyi da suke sauka daga sama a saukar da alqur'ani kafuri a karanta masa amma kuma ya bijire bai yi imani ba har ma ya dinga izgilanci da ayoyin kuma ana saukar masa da su ne don yayi aiki da su yayi imani ko kuma ya ƙara imani a cikin suratu yunus Allah ta'ala ya ce wa idza ma unzila suratun فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون إذن أكا سوكر دا سورة نا القرآن سيكا جمنا بكسنا ويوهي وانا سورة تقارى إيماني كذلك تقارى مكا إيماني تو كيفا تقارى مكا إيماني سيسو جنگا إزغلنتي دائما القرآن لا تعالى يتي أما وإن دسك إيماني كم تقارى مس إيماني كما سنا مرنا دا پنتكي دا سوكان سورورين تو كافري بجري وآيوان القرآن سيكي kai ana karanta ma sai a dinga hayaniya la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghawfi kar ku saurari alqur'ani ku dinga hayaniya in ana karanta shi kar ma su ji shi su yi imani ko su samu shari'a to wannan shine aikin kafirai sannan kuma suna bijirewa ayoyin Allah na mu'jizozin annabawa idan mu'jiza ta bayyana wanda take nuna cewa wannan annabin Allah ne maimakon su ce a mun yadda annabi sai kai tsafi ne ko kuma dabo ne ko rufa'ido ne domin mu'jiza shine abin da al'ada bai sai yiwu ba kuma sai bayyana a hannun annabi kaga wani ya kamata ka yadda cewa Allah ne aiko don kalubalantan sa kai sai wannan abin ya bayyana masa wanda al'adan ce baya yiwuwa sai kai imani to amma zaka gansu duk lokacin da aka saukar da irin wannan ayan zaka ga kanu an hamuridun mu'ridin za su dinga bijire mata lokacin da suka samu manzala suka ce Muhammad annabi suka ya kai Muhammadu idan kana son mu yi imani da kai to ga wata nan yau kwanan sa 14 ya gama cika to dan Allah ka tsaga mana shi biyu rabi ya fado akan dutsen wannan dutsen jabalu qaiquana ɗayan ko ya fado akan jabalu abi kubais araba jerabu muna gani daga sama wata ya tsage wanne fadiya nan wanne fadiya nan in kai haka za mu yi imani manzo sama yayi nafila raka'a biyu yayi addu'a Allah ya bashi wannan mu'jiza sai gashi wata ya tsage ya rabe wannan ya sauka inda suke so wannan ya sauka inda suke so amma me ya faru sai suka ce a dai da aka ta tukun mutanen gefe gefe su shigo kada ko rufa'ido ne domin shi rufa'ido na kusa ne yake gani abun haka amma na nesa ba gani suka ce a bari mutanen kauyuka gobe su shigo in sun yadda in sun gani yanda muka ganin nan to mu'jiza ce za su yi imani idan kuma ba su gani ba to rufa'ido ne kawai wannan wani tsafi ne aka mana gari ya waye duk wanda ya shigo daga wani gari yaya zai ta ajiyara wata ya tsage wani ma kan a tambaye shi ma sai ajiye ba ga wata ya tsage ba yana bada labari kaga ya kamata su yi imani sai suka ce kai ai wannan tsafin nasa wato mai zarcewa ne ba irin sauran tsafi bane shine Allah ta'ala ya saukar da ita tarabati sa'atu wan shaqqal qamar wa in yaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir alkiyama ta kusa ta tashi wata ya tsage amma yanzu kaga aya wato shine mu'jiza kenan sai su ce ai wannan tsafi ne mai zarcewa sai su bijire su ce tsafi ne mai zarcewa wato ya tsafi ne wanda yake niza ba wa irin na kusa kusa ba wato rufa'ido ne mai niza saboda ba sa son su yi imani to wannan shine al'adan kafirai wasu a haka suka mutu za su shiga wutar jahannama har abadan abada wasu kuma Allah ya sa sun gane daga baya wato sun yi abinan sun yi imani sai ubangiji ta dace wa kazzabu bil haqq
فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون
وبنجي تعالى فقد كذبوا بالحق تبت كافرين كافر تي وغسكيا لما جاءهم يعني غسكيا تزوموا يتتي القرآن فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَسَوْفَ يَسْنُ أَنْبَاءُ لَا بَارَمَ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ abinda suka kasance suna izgilanci da shi din nan ya atihin zai zo musu, wato shine mummunan karshe na abinda suke izgilanci da shi, sakamakon da za a musu na mummunan karshe. Idan an saukar da alqur'ani ya kamata su yi imani, sai su ce ƙarya ne, su ba su yadda ba. To shine Allah ta'ala ya ce aje a haka, amma a ƙarshe za su zo su ga mummunan sakamako na izgilanci da suke wa alqur'ani. Don Ubangiji ta'ala shine ya saukar da alqur'ani, ko shakka babu. Shi yasa ma ya ambace shi alhaqu anan, faqad kazzabu bil haqqi, ai kazzabu bil qur'an, lian alqur'ana haqqun, alqur'ani gaskiya ne. Alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi, babu shakka a cikin alqur'ani. Ubangiji ta'ala yana cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin, lalle alqur'ani saukarwa ne na ubangijin talikai. Aka aiko mala'ika Jibril da shi ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya zama mai gargadi ga talikan su yi aiki da alqur'anin su samu, wato su samu tsira. Tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nazira, ubangiji ta'ala shine ya saukar da alqur'ani wa bawansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya zama mai gargadi ga talikai. Alqur'ani babu shakka, duk wanda yake shakka kai ko harafi ɗaya kai shakka, ko kalma ko aya, shikenan ka fita daga musulunci. Kuma alqur'ani shine shari'a. To sai Allah ta'ala ce waɗanda suka karyata alqur'ani, fa sawfa yatihim anba'u ma kanu bihi sabi, mummunan ƙarshe shine labarin ranar alkiyama, mummunan ƙarshe dai zo musu tunda suna izgilancewa alqur'ani. Menene mummunan ƙarshe? Shin za su shiga wutar jahannama? A cikin suratul nisa Allah ta'ala ce innal ladina kazzabu bi ayatina sawfa nuslihin nar kullama nazidat juluduhum badalnahum juludan ghayraha yadhuqul azab, wadanda suka qaryata ayoyinmu zamu shigar da su wutar jahannama ranar alkiyama, inji ubangiji subhanahu wataala. Yace kuma duk lokacin da fatan su ta kone ta dafe, sai mu canja musu wata fatan sabuwa don su dandani azaba. Saboda haka su zama su nuna a sake wata fatan, su nuna a sake wata fatan. Wannan shine sakamakon wanda ya qaryata wato ainihin alqur'ani, ya qaryata ayoyin ubangiji subhanahu wataala, kafuri ne kuma makomarsa wato ainihin wutar jahannama ne. Ubangiji ta'ala ya kare mu da karewansa. Allah ya kara mana imani da tsoron Allah, wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kafin a fara karanta tambayoyi, mun nemi a kara mana lokaci kamar yadda aka saba, kuma mun gaya wa shi mai girma gwamnan jihar Adamawa ya ce zai kara mana. To abinda ba ni da tabbas zai an kara ne, wani ya ce mini ya ce an kara. An kara ko zuwa karfe nawa? Zuwa dai 12 ne nake tamani, ko 12 ko 11 da rabi, da 11 ake kara mana, mun nemi a sake ainihin karawa. Amma gobe dai zamu kara tabbatar da time din, amma tabbas an kara lokaci zuwa 12 ko zuwa nawa? To zuwa 12 an tabbatar ko? To shikenan mun yi magana da shi, ko mun abinda mun tura takarda, an tabbatar mana cewa an kara zuwa karfe 12. To da akwai wanda suke da matsalan nafe, in an ce 11 ne kafin a tashi 11 ta kusa, in Allah ya daba na bamu da wannan matsala din insha Allah. An tage dokan keke nafe zuwa karfe 12, yanzu ba karfe 10 bane in Allah ya yarda. Assalamu alaikum.
Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan mai tambaya yake cewa tsohon da baya iya yin azumi, bai da kuma ƴaƴa da za su samar masa hanyar da zai biya ciyar, ba zai iya kuma ciyarwa ba, ya zai yi?
Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wannan ba ko ne abu a kansa, don la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha, ba a dora mutum sai abin da zai iya yi. Saboda haka ba zai iya ba, tunda baya ba zai iya azumi ba, ko ba zai iya ciyarwa ba, shikenan ba mai ciyar masa, Allah ya dauke masa. Walaysa wajibun bil iqtidari wala muharram ma iqtidari, duk abin da ba za ka iya shi ba, ko wajibi ne a shari'a an dauke maka. Wannan ita ce ka'ida. Na'am.
Yace malam, akwai larurar da zai sa ina cikin yin azumi da rana, kuma insha azumin kuma kafara bai sa bai kama ni ba, ko ba rashin lafiya ne babba ba?
Akwai mana ga rashin lafiya, kuma kana ne maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra, rashin lafiya ne yasa ka sha, ko ta halin tafiya ne kaga tafiyan da wahala ka sha, ai ba mu maganan kafara a ciki, wannan nasi ne na alqur'ani. Duk lalura, in dai lalura ne yasa ka sha azumi, to ba kafara.
Wanda yace mallam, idan in na cire zakka zan iya bawa budurwata zakkan ba laifi?
amma ka ji kunya kuwa a gaskiya ka ji kunya budurwanka sai zakka zaka iya bata ba zaka iya bata farin kudi ba to a shari'ance idan fakiri ya ce ya halatta idan fakiri ya ce eh ai fakiri aka ce a ba ko kuma ba ware budurwa ko ba dudun ba matarka bane in ta zama matarka wajibi ka ce da ita wannan ba zaka bata zakka ba amma tana budurwanka ya halatta ka bata na'am
sai masu roƙo addu'a daga ciki akwai wanda ya mana fenti masallacin nan
to wanda suka taimaka da yashi da fenti masallaci da kuma man fetur Allah ya saka musu da alkhairi da butoti to akwai wanda suka taimaka da kudade da yawa zamu ambace su insha Allah lokacin rufe tafsiri kun sani gudanar da tafsiri ne yana cin kudi ina ji yana kai miliyan 5 ko sama da miliyan 5 amma alhamdulillah bayin Allah ne suke taimakawa da kuma yan committee tafsirin su kansu su sun suka fi ma taimakawa suna hada sama da miliyan 3 sannan daga ba kuma wasu bayin Allah su shigo wannan ya kawo wannan ya kawo to kuma gaskiya an taimaka sosai kamar yadda aka saba Allah ya saka musu da alkhairi sai an zo rubuta tafsiri mu ambace sunayen wasu daga cikin su to insha Allah zamu tsaya anan sai gobe kuma zamu dora daga inda muka tsaya ubangiji ta Allah ya samu dace Allah ya kara mana imani da tsoron Allah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين